shine siffarta siffarta irin rayuwar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi daga irin wato wahalhalu da suka sha shi wannan sahabi gashi yana da dukiya gashi yana cikin rashin lafiya amma baya kallon dukiyarsa ko kuma dukiyar yake kallo amma yana dan yana abin nan mararin yana murmurin yana tuna rayuwar da suka yi da ƴan uwansa da sahabbai lokacin da ba su da kosisi sannan wannan akwai fa'ida a cikin cewar wato yin koyi yin ruko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da abin da mutum ransa yake so a nan gurin Khabbab ba abin da yake so irin mutuwa a wannan lokacin shi mutuwar kawai yake so amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yayar hakurar da abin da yake so ya fifita umarnin manzon Allah ko ya fifita hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ya ce kar a yi to shikenan ya hakura kaga wannan yana daya daga cikin fifiko na sahabbai wanda mutum inda a yanzu ne saboda sau da yawa mutane mu a yanzu tunda imanin namu duk tsakanin hannu da zuciya yake za ka cewar in ka ga mutum ya dage yana ta da'a to yawanci bai sha wuya ba a cikin kwanciyar hankali ake da an dan shiga dan wani hali sai ga an aje da'ar Allah duk sai a watsar sai kawai ka ga mutum kawai ya ba zama nan da na sai fara yi wa kansa uzuri ai dama ai ba kaza uzuri ne ai abu kaza ai ba sai na yi ba nan da nan za ka ga ya langwaye ya watsar ya bar komai ya ƙi yin azumi ya ƙi yin sallah ya ƙi yin waye saboda kawai shi yana ganin ba shi da lafiya ka gani to ala ayi halin wannan yana ɗaya daga cikin fifiko na sahabbai da irin ƙarfin imaninsu da suka fi na sauran ababen halitta wallahu ta'ala alam babul wara'u wa tarku shubhat ba wata tambaya ko za mu wuce wannan babu mu wuce shi babul wara'u wa tarku shubhat babi da malam zai mana bayani a cikin alwara shine tsantseni wa tarku shubhat da barin shubha yace wa qala Allah ta'ala وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله تعالى yake bada misali a cikin suratul nur aya ta 15 inda yake cewa suna zaton sa kadan wa huwa inda Allah azim alhali kuma a gurin Allah abin mai girma ne wannan wato abin da malamai suke fassara wannan ayar da shi suna fada ne yana fada ne yace inna lokacin da suke fadar abubuwa a cikin sha'anin nan abin nan umul mu'minin nana Aisha Allah ya yarda da ita lokacin da suka yi mata wannan kazafin sai suke ganin cewar abin yasir ne suna ganin shi mai sauki ne saboda ne jahala saboda ba su san girman abin a gurin Allah ba to shine malam yake cewa ba ma wai a cikin haƙƙin umul mu'mini ne ba shi ga baki ɗaya laifi kowane iri ne ubangiji tabaraka wa ta'ala daga wannan ayar yana yin abin nan nuni da cewar mutum yakan iya aikata abu wanda yake ganinsa kaɗan ne ko ƙarami ne amma a gurin Allah babba ne kaga wannan an isa mutuƙa wajen jan hankali da tsoratarwa akan duk abin da mumini zai aikata kuma wannan yana nuni da istihbabi da kuma umarni na wajen yin wara'u shine tsantseni tunda in dai za a ce za ka aikata laifi kana ganin ƙaramin aiki ne ko ƙaramin abu ne ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan gurin yana cewa huwa inda Allahi azimun to kuma mutun lalle lalle zai dinga gina tsantseni a cikin dukkanin al'amuransa. Shine wato kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu kabarraka ana yi wa waɗanda suke cikin su azaba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu ma li yu'adhibani wa ma yu'adhibani fi kabir, yace ga sunan kabarruka ne guda biyu ya wuce su na wasu mutane, yake cewa ga sunan ane musu azaba amma wa ma yu'adhibani fi kabir, amma ba a cikin wani babban abu ake musu azaba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azabar kabari babu abin da ya fita fa ɗan uwa, wannan ramin wanda ake sa mutum a ciki din nan wanda ba zai iya juyi daga nan ya koma nan ba, daga hagu daga dama ya koma hagu ba fa. Duba gani irin matsatsi irin na wannan ramin, ga duhu ga matsi ga shi karkashin kasa, kuma wai duk da haka kuma a hada wa mutum da azaba, ai dukan yayi yawa ko zai ga cewa in aka bar mutum da kawai kabarin ma shikenan, shi kanshi ai ba dadi ne shi ba, ai akwai kunci, an gina wani abu sama an zo an kuma yin wani karami a ciki wai shi ya har ma wai kan aje a haka wai sai an auna mutum, sai an auna mutum ai kaje ana ai siriri ne gara ma ka cika kunshi ko a samu a dan yalwata maka, to babu wannan siriri ne, yanda mutum yake wannan siririn haka ba za a je a auna masa shi tsayinsa kai da kai, har ma wai wani waje a ga yayi rara wai a ce wai a sa tukunya a gura wai a toshi wai kai kai da kai za a yi ma, to kowanne aka bakka da shi, amma kuma wai bayan wannan din sai a hada mutum da azaba, kasan kuma dai azaba cikin kabari Allah kadai zai iya siffanta ta. An faffada cewa ana yi wa mutum azaba da macizai da kunami da wuta da wane ne, sai kaga cewa ina mutum zai sa kansa, to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu kabarruka ana musu azaba, sai yake cewa amma ba akan wani babban abu ake musu azaba ba. Akwai wani hadisin ma da ya zo a cikin sahihain yake cewa innar rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi la yadri ma tablak yahwi biha fi an-nari abad min ma bayna as-sama'i wal ard, mutum sai ya faɗi kalma da za ta janyo fushin Allah bai san iyaka inda za ta kai ba, wacce za ta raba shi da alheri wanda zai zama tsakaninsa da shi ya fi abin da yake tsakanin sammai da ƙasai, mutum ya kalma kalma fa ta baki da mutum zai ambata sai ya kirawo fashin Allah, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu ko cewa aka yi mai gida ya fushi a gidan da kake, wala kai ɗan gidan ne ko yaron gidan ne ko mai jiran gidan ko ma me dai, ai an ce dai akwai wani mai gidan ko rabbul mal, sai ya fushi ya fushi, ai za ka ce wani aka ce ya yi fushin nan za ka ce war abin a duba ne ballantana fushin Allah, to shi ne ya ce mutum sai yi magana wacce za ta janyo fushin Allah ba tare da ya san ma me ya faɗa ba, to duk wannan yana nuna maka warau mutum sai ya yi da gaske sai ya yi kafa kafa na sanya a fara ƙarfe girma, to Allah ya taimaka a sa da mu addu'a ka gani, saboda haka akwai garari, to shi ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke dubawa da ake nuni ne ake yi wa mutane ake wa bayan Allah nuni da cewar mutum ya zama mai kafa kafa a cikin kowane al'amuransa, al'aqwal da af'al, abinda za ka faɗa da abinda za ka aikata, kada mutum ya raina kalma ko kakaci, kun san sau da yawa akan yi abu da kakaci sai kuma ya zamanto cewar abin yana da nauyi yana da girma, sabo ne ma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin dabi'unsa da ake ambata kyawawa ai yana yin kakaci amma an ce shi baya kakaci sai na gaskiya ba shine an ce yana zaune ba tsohuwa ta zo wuciya za ta shiga gidansa yace tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ta dora hannu a ka ta kurma ihu ta shiga gurin Nana Aisha tana ihu Nana Aisha ta tare ta tana menene me ya faru ta ce wanda baya bakin da baya ƙarya ne ya faɗi magana hankalin ta ya tashi ta ce yace me ta ce ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ba Nana Aisha ta yi dariya ta ce kwantar da hankaliki ƙwarai ku bakin da baya ƙarya da gaske yake tsohuwa ba ta shiga aljanna ba saboda sai an dawo mata da surar ta ne sanda take budurwa kan ganiyarta shekara 30-35-40 shine kan ganiya sai an dawo mata da siffarta ne wannan lokacin za a to tsoho lokacin ma ta fara daina jin kai abin nan ɗanɗanon gishiri ta daina jin ƙanshin kori malam to me za ta ji ai ba ta ji daɗin komai ba pharmacist ka ba ta magani mai mugun ɗaci a ce kin ji ɗacinsa ta ce babu ba wani ɗaci ba na insha ka gani babu ta daina ji saboda ta wuce lokacin tsufa ya zo sai an dawo da ita sanda za ta fi jin daɗin rayuwa ai hakan ne ko yaran nan da muke gani yanzu suna ganin suna jin daɗin rayuwa ba su kai wanda shi a yanzu ya riga ya hau level ɗin da ya gama mallakar hankalin kansa ba su suna ganin daɗi suke ji kai yanzu a irin naka ganiyar ka fi su jin daɗi dan yanzu ka je wata akurbatin da za ka yi kai wata tsallaka malam ko kai wani tsalle kai wani waye kana jin daɗi shi ba zai iya ba ko haka zalika yanzu yanda za ka iya ɓallaka shi shi ba zai iya ba saboda watakila bai gama fanfara ba sai ya cutu misali kenan duk irin waɗannan abubuwan ko abin duniya yanzu ko dukiya ko kuɗi yanzu aka baka kafin jin daɗinsu saboda ka san mahimmancinsu a yanzu shi ka ba shi ba a yi sa'a ba inda ya kwanta ya yi baccin nan sai ya yarda shi ma kuɗin a lokacin bai sani ba kuma in ya ɗauka ƙarshen ta dai zuwa zai je ya bayar zai kai wa baba sai wane ne ya bani shi kenan ba a yi sa'a daga lokacin ya manta kai kuwa wanda za ka je kaiwa ka san inda za ka kai ka san inda za ka yi to misali kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai abin da ya faɗa din ai gaskiya ne ai ba za a dan haka wannan tsohuwa a wannan level din a wannan shekarun nata ba za ta shiga wuta ba ai ba za ta shiga aljanna haka ba sai an jirkita mata sai an canja mata abin nan wato halittarta haka zalika kowa ma yaro karami har sai an kai shi wannan shekarun to shine sannan wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma faɗa a gaba yake cewa inna rabbaka labil mirsad hakika ubangijinka yana nan ya tabbata a madakata ai ma'ana wai yana nan a madakata yana jiran kowane mutum ya sakanta masa da dukkanin abubuwan da yake aikatawa al-marsad ana amfani da shi wai al-mawdu'ul ladhi yarqabu fihi al-adu shine gurin da ake dakon abokin gaba a ce ga wani waje da zaka zo ka labe ko ka ja ka tsaya shine lokacin da ake yin yaki idan muna kallon fina-finai na yakoki ai za mu ga yadda ake yin wata madakata can ga bangaren kaman wannan bangaren kaman misali a ce musulmi nan ga bangaren kamar misalin wato ainihin su waɗanda ba musulmi ba sun ja daga to ko ina an ja an tsaya to nan gurin inda aka ja aka tsatsaya din shine al-marsad shine madakata to wasu suka fassara cewa wannan shine madakata ubangiji yana nan a madakata saboda duk wanda zai wuce ta nan zai wuce kuma sai ya saka kowa abin da ya aikata la haula wala quwwata illa billah Allah ya sa mu dace Allah ya wutar da mu lafiya sannan ibnu abbas Allah ya dade shi yake cewa abin da ake nufi da al-marsad din nan shi a tasa fassara yace yasma uwayra yana ji yana gani rabbul izzati duk abin da ka faɗa yana jinka kuma duk abin da ka aikata yana kallonka ai yasma aqwaluhum wa yara wa ya'lamu a'maluhum wa asrarahum fa yujazi kullu bi ilmihi yace yana jin su yana ganin su zai ga aikin su zai ga abin da ya buyana su da abin da ya bayyana abin da suka yi shi a bayyane da abin da suka yi shi a asirce sannan ya sakanta musu daga dukkanin abin da suka aikata. Duk abin da suka aikata to shine shi fasarar da yayi na al-Mursal. Saboda haka hadisi na farko ma yana da tsayi lokacin mu saura minti hudu, anan zamu dakata sai mu barwa gobe insha Allah sai mu fara karanta hadisan da tarjumar su idan Allah ya ara mana lokaci. Akwai tambaya? Idan babu sai mu yi addu'a. Subhanakallah. Na'am. Na'am. Na so a ce ranar da mallam ya zo ya gabatar da lecture, wala na so a ce ko wani ya yi wannan tambayar, saboda mun sha tattauna ta da shi duk mun san matsayin sharatu. In ana faɗa irin waɗannan yana ƙara abin nan yaɗuwa, mutane suna ƙara sanin. Wutiri an sanya shi zama ƙarshen sallar dare, duk sallolin da mutum zai yi ya sanya wutarinsa ya zama shi ne na ƙarshe. Akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa dare idan ya ji tsoron, Nana Aisha ta ce idan ya ji tsoron ketura alfijir sai yi wutiri, sai yi ta kwaya ɗaya, to ita ce ta ƙarshe. Sannan kuma a nasa umarnin a wani ƙaulin ya ce la wutara ni fillai, ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya. Saboda haka ba za ka zo ka zauna tare da liman kun yi wutiri ka sake komawa gida ka yi wasu sallolin ka sake yin wani wutirin, saboda an ce maka wai wutiri shi ne na ƙarshe ka je ka sake yin wani ba. To malamai sai suka yi ijtihadi tun daga sallah ta dare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo yi ta tare da liman za a bashi cikakken lada na ya tsaya wa daren dukkaninsa, ba wai yankin dare ba. Shi ne kamar yadda na bada misali nake cewa ka gaba ɗaya dai awa ɗaya muka yi a sallar nan ta jiya, amma an ce gaba ki ɗayan daren za a rubuta maka ladansa. Sannan kuma sharaɗinsa shi ne za ka yi sallolin duka tare da liman har sai ya idar. Yaushe ne liman yake idarwa? Sanda ya gama wutiri. Kai kuma gashi kana so ka koma gida ka je ka yi wasu sallolin, gashi kuma an ce ku sanya wutiri ya zama shi ne ƙarshen sallarku a dare. To malamai sai suka yi ijtihadi, wasu da suka tashi kai tsaye sai suka ce kawai babu laifi a cikin irin wannan sallar mutum don ya samu wannan ladan ya samu ya yi tare da liman ya je ya sake yin waɗansu na filfilan a gida. Haka wasu suka tafi akai. Wasu ku suka ce tattar a'a ba fa zai ƙara yin wata sallar ba, amma ya tashi yana iya shagaltuwa da wasu ayyuka na alkhairi, saboda ba sallah kaɗai ake yi da daddare ba. Ana iya yin karatun alƙur'ani, ana iya yin zikiri, ana iya yin tasbihai, kai ga istighfari ma da Ubangiji yake yabon waɗanda wanda yake cewa wa hum bil asharihum yastaghfirun, yace wanda suke yin suna yawaita yin istighfari a lokacin sahur, yace wa hum yastaghfirun bil ashar, lokacin sahur suna yin istighfari, suna yin Allah yana yabon bayi waɗanda suke yin istighfari a lokacin sahur. Lokacin sahur shine lokacin sulusin dare na ƙarshe, da kan kaman tunda kaman karfe 3:30 da rabi har izuwa ketura alfijir mutum ya dinga yawaita istighfari. Akwai waɗanda aka samu daga magabata masu tun daga lokacin da suka ji wannan ayar, suka fahimci wannan ayar, suka ji yabon da Allah ya yi waɗanda suke yin istighfari lokacin sahur, ba su ƙara yin sallah da daddare ba. Su in sun tashi wannan lokacin kawai istighfari, astaghfirullah, astaghfirullah, kawai shi za su yi ta yi, saboda kawai su shiga cikin wancan khususiyar ta waɗanda Allah ta'ala yake yabansu lokacin da adda daddare. Sannan waɗansu malaman suka tafi, to waɗanda suka tafi a kan cewar mutum sai dai ya shagaltu da wani aiki da daddare banda sallolin sun fi yawa, sun fi rinjaye. saboda kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewar ba za a yi wata aya kusan ya wuturi ya zama shine sallar ku ta karshe a dare. Sannan ko a irin malaman mu na wannan zamani akwai waɗanda nishaji suna magana cewar lalle mutum zai iya yi, sannan akwai waɗanda zaka ga su kuma sai aka ba su dama cewar wai idan an yi sallar shafa'i din wai sai su zauna su kin wuturi, amma suna zauna a cikin masallaci, liman ya tashi ya wuturin sa ya idar sai su tashi wai saboda an ce wai hatta yansarif wai har sai liman ya bada baya, wai wannan sai suka bada fassarar cewar ya bada baya shine kaman ya juya ya fita daga masallaci ya tafi gida ba ya idar ba, kaga abin fassarar da suka bayar kenan. Saboda haka idan ka kiyin wuturi ka zauna a nan gurin har aka idar kuka fita tare da liman ai tare kuka juya baya, dan haka ka samu cikakken ladan ka. To abin da suka ce kenan wasu. To ala ayi halin ni ma dai a irin nawakan a karamin sanin ba zan ce sun yi kuskure ba masu faɗin wannan din, saboda akwai abin da suka dogara da shi, akwai abin da suka dogara da shi. To amma almuhim gaskiya kamar yadda kuma malamin mu ya tafi akai shine cewar shi yana ganin ya ishi mutun girman lada fa ya zo a yi salloli tare da shi tare da liman, tun daga bakin manzon Allah ya ce an baka ladan tsayawa duka daren, ya ce to me kuma zaka je kai gara basa ce to me kuma zaka je kuma kai ai kamar an gama maka komai. Shi ne dalilin da yake sawa lokacin in aka zo goman karshe in muka yi sallar tarawih ba ma yin wuturi sai mu bar shi, saboda muna so mu dawo a yi sallar tahajjud, kuma ko da mutum bai dawo ba ana sa ran zai ƙara yin wasu salloli a gida, to in yayi din sai ya wuce ransa. To shi ne wallahu ta'ala. Na'am na'am.
Amma ko da ya bayan sabon ya zo masallaci kafin ya yi salati
ba zai yi nafila ba? Akwai nafila ta tahiyatul masjid, ita an halatta yin ta a kowane irin lokaci har lokacin da koda bayan kayi wuturi din daga gida sai ka zo masallaci gashi alfajir bai keto ba ka gama qiyamul layl shi kana shigowa, to za ka yi raka'a biyu kafin ka zauna. Za ka yi raka'a biyu kafin ka zauna. Na'am wallahu ta'ala alam. Okay, idan aka yi shafa'in idan aka yi wuturin sai ka ƙara guda ɗaya wannan yana ɗaya daga cikin another option da wasu malaman suka bayar sha'afa ne garar Allah jazakallahu khair. Shine wasu suka ce lokacin da liman ko ka zauna lokacin da ya yi wuturi ya zauna ya yi sallama yana sallamewa kai ka tashi ka ƙaro raka'a ɗaya ka mai da ita shafa'i ita ma, saboda ka still kofarka a buɗe take ka je gida ka yi duk abin da za ka yi. Wannan ma wata fa'ida ce wanda malamai suka bayar wanda shi ma mabudi ne, fa'ida ce mai ma'ana kwarai da gaske. Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم إنا أبيدك بنو أبيدك بنو إبائك نواسينا بيدك ماضي فينا حكم قدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته أهل من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب إنك أنت تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء. يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.